Daga nan birnin Washington DC muryar Amurka ke magana akan mitoci 25 31 41 da kuma 60. Masu wararen ma jamhuriyar Niger kuma za iya kama muka tsaye a zangon FM na VOA Africa dake a mita 102.5 sai kuma tashoshin gidajen radio amfani da sarauniya da fara'a da numar da kuma dalal dukkanin su a zangon FM. Kuna iya kama mu ta hanyar sadarwa internet a duk lokacin da ake so ta adireshin mu na voahausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum barkanku da warhaka yanzu ma dai ni ne Sarfil Hashim kuma daga nan birnin Washington DC wannan lokacin tare da Grace Alheri Abdu da sauran abokan aiki muka sake da muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin cikin shirin za ku ji cewa hukumar tashar jiragen ruwa a Najeriya ta sake gina wasu makarantu uku da suka lalace sakamakon tashin hankalin Boko Haram a Maiduguri haka kuma za mu kawo muku rahoton kan wani taron tattaunawa game da matsalar halin da matasan Afirka ke fadawa lokacin da suke kokarin hijira zuwa kasashen Turai da yake juma'a ce za mu bude muku layin wayar mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku lambar da za ku kira ita ce 202 205 2655 sai a sa alamar tara wato plus da 1 sannan a jero lambobin amma kafin nan ga yadda duniya yake ciki
Jama'a assalamu alaikum barkamu da yammacin yau ga cikakkun labaran Amurka ta sake daukar matakin matsin lamba kan gwamnatin Nicolas Maduro ikon zartarwa da shugaba Donald Trump ya sanya wa hannu ta haramtawa Amurka hulɗa da gwamnatin Maduro da kuma kamfanin man ƙasar na PDVSA Jakadiyar Amurka a Majalisar Dinkin Duniya Nikki Haley ta shaidawa manema labarai a shakwata Majalisar Dinkin Duniya cewa ba za mu amince da mulkin kama kariya da yake kokarin kafawa ba kuma ba za mu amince da majalisar dauki dora ba ba mu da zabi sai dai kawai mu kakaba musu takunkumi domin jan hankalin su wata sanarwar fada White House ta bayyana cewa shugaban kasar ya sa hannu a umarnin da zai kakabawa kasar takunkumi mai tsauri kan harkokin kudin gwamnatin kama kariya ta Venezuela Guguwa da iska mai karfi tana kara karfi yayin da take tunkarar Michigan tekun Mexico ta nufi gabar tekun jihar Texas masana ilimin yanayin Amurka sun ce guguwar Harvey za ta rikide ta zama iska mai karfi yau da dare tuni ta fara kadawa da karfin gudun kilomita 177 a sa'a guda abinda ya rage kadan ta kai iska mai karfi ma'auni na 3 Ana kyautar zaton karfin iska zai kai gudun kilomita 200 cikin sa'a daya a lokacin da za ta rufe kimanin fadin kilomita 600. Shugaban hukumar agajin gaggawa na Amurka yayi gargadi da cewa guguwar za ta yi banna mai yawa a jihar Texas. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yan sanda a arewacin India sun ce akalla mutane 28 aka kashe waɗansu 250 kuma suka ji raunuka lokacin da wani bore ya barke bayan da wata kotu ta sami wani malamin addini da ke janyo takaddama da laifin yi wa magoya bayan sa bifiyade. Dubun-dubata magoya bayan limamin da ke kiran kansa Saint Dr. Gurmeet Ram Rahim Sanji Insan sune suka taru kusa da kotun da aka killace a birnin Panchkula. Kotun ta same shi da laifi yau Juma'a abinda ya samu goya bayan sa suka tada tarzoma. Gungun masu tada hankalin da sun cinna wa gine-ginen gwamnati wuta suka kuma kaiwa yan jarida da jami'an yan sanda hari. Yan sanda sun yi amfani da barkonan tsohuwa da kuma mesar ruwa wajen tarwatsa mutane daga baya kuma suka yi harbin iska domin shawo kan masu zanga-zangar. Kakakin mabiya addinin Dera Sasha Sauda ya yi kira ga magoya bayan nasa su kwantar da hankulansu. Jami'an bincike na ƙasar India sun ce malamin addinin ya yi wa membobinsa biyu mata fyaɗe zargin da shi da kuma magoya bayansa suka musanta. A bara cibiyoyin agaji tare da haɗa hannun gwamnatin ƙasar Kenya suka haɗa hannu wajen kafa sansanin 'yan gudun hijira a garin Kalobeyi da ke arewa maso gabashin ƙasar. Hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Dinkin Duniya ta ci alwashin cewa Kalaboyi ba zai zama sansanin 'yan gudun hijira kadai ba a maimakon haka za a maida shi kamar sauran unguwanni inda 'yan gudun hijiran da sauran al'ummar garin za su yi harkokin kasuwanci tare su zauna tare da juna su kuma ci moriyar ababen jin daɗin rayuwa da hukumar za ta samar da abokan ƙawancenta 'yan gudun hijira sun shaidawa murya Amurka cewa wato hakan bai yiwu ba, suka kuma ce an ware su a wani wuri inda ba sa samun abinci da ruwan sha yadda ya kamata. Suka kuma bayyana cewa ba sa ganin wakilan hukumar kula da 'yan gudun hijiran, yayin da kuma aka bar su suna fama da barayi. Sai dai bayanin hukumar kula da 'yan gudun hijiran ya sha bamban, inda hukumar ta ce jami'anta suna zuwa sansanin kullum, kuma akwai kasuwanni kusa da isasshen ruwa, kuma bisa ga cewar hukumar ba a fuskantar wata barazanar tsaro.
Grace Alheri Abdi kenan ta kawo mana labaran duniya daga sashen Hausa na murya Amurka a nan Washington DC. To madalla, domin tallafa harkokin ilimi, hukumar tashar jiragen ruwa a Najeriya ta sake gina wasu makarantu uku da suka lalace sakamakon tashin hankalin Boko Haram a jihar Borno. Wakilin murya Amurka Haruna Dauda na dauke da karin bayani.
Hukumar tashar jiragen ruwa da ke Najeriya da ake kira First Council a turance ta sake gina da kuskure wasu makarantun secondary guda uku da suka lalace sakamakon konawa da kuma lalacewa da rikicin Boko Haram ya haifar. Hukumar ta ce ta zabi gudanar da wannan aikin ne don ba da tata gudunmawa ga al'ummar jihar Borno da suka shiga wannan hali na ibtila'i da kuma taimakawa harkokin ilimi a tarayyar Najeriya. Alhaji Balarabe Umar Sumaila Dai babban darakta ne a wannan hukuma, wanda kuma ya wakilci shugaban hukumar Alhaji Hassan Bello da kuma ya miƙa waɗannan makullin azuzuwan ga kwamishinan ma'aikatar ilimi na jihar Borno. Ga dai abin da ke cewa game da dalilansu na wannan tallafi ga al'ummar jihar Borno kamar haka.
Jihar Borno ta shiga cikin wani hali da kowa ya sani na wannan matsala da aka samu ta rashin zaman lafiya, wanda wannan ya jawo wasu daga makarantun ma, wasu makarantun ma an ba an lalata su, wasu ma duka an sa musu bamamai ginin da su rushe. To ɗaya daga cikin abubuwan da ita wannan ma'aikata ta mu take yi shine takan duba yaya za a yi ta taimaka al'umma. To a wannan sai mu ga cewa ya dace mu zo Borno mu taimakawa, mu kawo ta mu gudunmuwa yadda kowa yake kawo, musamman kaga akwai hukumomi ma daga kasashen waje suna zuwa suna kawo gudunmuwa. To mu da muke kasan nan ma ya kamata a ce mu ma mun zo mun hobasa, wannan shine dalilin da ya sa muka zo.
Kamar nawa aka shirya ranka da wajen gudanar da wannan ayyuka?
Na san daban za ku yi wannan tambayar. Abin damuwa ba wai kuɗin da muka shi ba ne, abin damuwa shi ne wannan kwalliya ta biya kuɗin sabulu ko bata biya ba. Kuma kamar yadda kuka ji bayani da kwamishina ya yi da kuma sauran principal na wannan makarantu, kowannensu ya nuna godiya, ya yi godiya ga cewa wannan aiki an zo an yi ya yi kyau.
To me gwamnatin jihar Borno ke cewa ne game da irin wannan taimako da wannan hukumar tashar jiragen ruwan suka yi? Ga dai kwamishinan ma'aikatar ilimi na jihar Borno Kwanar Musa Inokuo.
Wannan tallafi ya zo mana a lokaci da muke bukata, musamman in an yi la'akari da yawancin da makarantu da aka lalata wannan annoba na abin da ya tsagera. Kaga a nan makarantunmu da dama an lalatar da su, yaranmu na bukatan su koma makaranta. Wannan tallafi da muka samu musamman a wannan makaranta, yanzu a wayannan makarantu guda uku na cikin gari, zai taimaka mana mu ci gaba da ayyukanmu. Kuma kamar yadda suka mana alkawari, ba ma wayannan makarantun kawai ba, akwai sauran makarantu wayanda za su ci gaba da tallafawa. Zan yi amfani da wannan dama in kira sauran kungiyoyi da kuma sauran jama'a da Allah ya huwace masu hannu da shuni, su tashi su tallafa ma gwamnatin tarayya da gwamnatin jiha, domin harkar ilimi ba abu ne da za a bar wa gwamnati ita kadai ba.
Tura kada kamar su guda nawa ne azuzuwan da aka gyara?
Azuzuwa da aka gyara duka a cikin makarantu ukun nan sun kai azuzuwa kamar 24.
Kwamishinan ma'aikatar ilimi na jihar Borno kamar Musa Inokuo kenan ke jawabi game da taimakon da hukumar tashar jiragen ruwa da ake kira shi First Council suka yi wa gwamnatin jihar Borno da sake gina azuzuwan makarantu da suka lalace, da suka hada da makarantar mai malaride da jajeri da kuma makarantar jekaka dawo da ake kira Gammande. Haruna Dauda biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
A gai da Haruna, an gudanar taron tattaunawa game da matsalar halin da matasan Afirka ke fadawa a lokacin da suke kokarin hijira zuwa kasashen Turai. Ga rahoton da wakilin murya Amurka Zainab Babaji ta haɗo mana.
Ma'aikatar harkokin kasashen waje na kasar Jamus tare da haɗin gwiwan gidan rediyon Deutsche Welle ta gudanar da taron tattaunawa kan yawaitar matsalar da 'yan Afirka ke fadawa na tsallakawa zuwa kasashen Turai. Taron na haɗin gwiwa da gidan rediyon Unity FM da ke nan Jos da aka yi wa taken hangen dalaba shiga birni ba ya tattaro kan ƙwararru don tattaunawa kan dalilan da ke sanya matasa tsallakawa kasashen ƙetare da zakulo hanyoyin da za a samu maslaha. Ididdiga na nuni da cewa fiye da matasa 10,000 ne suka tsallaka kasashen Turai daga Najeriya a cikin wannan shekara ta 2017. A cewar wani mai fafutukar kwato ƴanci ƴan Adam Dr. Aliyu Tilde, akasarin masu tafiya Turai ta haramtacciyar hanya suna gujewa matsaloli ne daga kasashen su.
An yi ittifaki kan cewa akwai nau'i guda wanda tilastawa mutane walau suna da aikin yi walau ba su da aikin yi su fita su je Turai saboda ana ganin wuri ne na ƴanci, wuri ne inda ake adalci. So suna gujewa zalunci kamar abubuwa da suka danganci wariya saboda addini ko kuma domin yaki ko kuma yunwa da sauransu.
Madam Jummai Madaki jami'a ce da take aiki a kungiyar da ke yaki da fatocin mata da yara.
In aka duba masu fitan yawa in ta Najeriya mata ne. Ana muke wani akwai aiki akwai makaranta da sauransu da za musu domin tun ma mu kanmu ma mu ba mata girma ba.
Ita ma Hajiya Khadija Gambo Hawaja ta ce rashin ba matasa ayyukan yi na janyo ƙaura da suke yi zuwa ƙasashen ƙetare.
Shugabanci sifa ce ta Allah, ya ara muku ya ba ku, ya ɗora ku wasu mutane a ƙarƙashin ku ji tausayi. Hausawa suna cewa wato idan ka ga mutum ya faɗa wuta abin da ya koro shi ya fi ne ya fi wutar zafi.
Shugaban sashen Hausa na gidan rediyon Deutsche Welle Thomas Mosch ya ce sun shirya taron ne don ilimantar da jama'a.
Matsalar bakin haure wata babbar matsala ce a can Turai kuma a nan Afirka, saboda akwai matasa da yawa da suka bi wata barauniya hanya domin su isa Turai, wata hanya mai hatsari. Saboda haka muka ce ya kamata mu ilimantar da mutane akan wannan hanyar mai hatsari.
Shi ko ministan matasa da wasanni a Najeriya Solomon Dalun yace gwamnati na iyakan kokarinta wajen tallafawa matasa.
Abu a yanzu an taka rawa zuwa gani.
Kamar me da me yake?
A tarihin kasan nan gwamnatin tarayya a 2016 ta ware kudi biliyan 500 domin harkan tallafi ga matasa da mata. An ɗibi matasa sama da 200,000 waɗanda ake biyansu 30,000 a kowane wata.
Shugaban gidan rediyon Unity FM kuma tsohon ministan sadarwa a Najeriya Ibrahim Salihu da suki na Kande ya ce za su ci gaba da faɗakar da al'umma.
Za a faɗakar, mutane za su fahimta, iyaye za su ji ko wani ɓarawon ƴaƴa yana zuwa ya gaya iyayen cewa zai taimaka musu ya kai su ƙasar waje su samu kaza, yanzu duk za su ji su yi hattara.
Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.
Madalla a gaida Zainab Babaji, in an jima kaɗan za mu buɗe muku layin waya domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. A yau babu wani takamaiman maudu'i da muke da shi, don haka za ku faɗa mana duk abin da ke ci muku to a ƙwarya. Za ku iya kiran mu da wannan lambar 202-205-2655 sai a sa alamar tarawa to plus da ɗaya sannan a jero lambobin. Kafin nan a shakata da waƙar marigayin mu manshata.
Yeah.
sijili ya ce babban alfi wuni kalban aska ta san sai za a fi wancan dan jinjali
yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi 202-205-2655
jama'a laikin mu bude suke sai ku kira domin ku bayyana marai ra'ayoyinku mun samu kira na farko wane ne akan layi to ina jin mun dan samu gocewar layi amma jama'a za ku iya kiran mu yanzu ku bayyana mana ra'ayoyinku babu wanta kamar mai maudu'i da muke magana aka so da abubuwan da suke ci muku kwa kwariya za ku iya kiran mu da su domin ku fada mana kada manta lambar mu ita ce 202 205-2655 amma sai an sa alamar tara wato plus da daya sannan a jero lambobin to yanzu mun sami kira daga Maiduguri wane ne akan layi daga Maiduguri
hello assalamu alaikum warahmatullah
amin wa alaikum assalam ya sunan malamin
sunana Alhaji Musa Garo mai radio da recorder a kasuwar Kawo Kaduna Nigeria
Alhaji Musa muna sauraron ka menene ra'ayinka
alhamdulillah ra'ayina ina kira ga tukarfi gwamnatocin Najeriya a kodiyaushe gaskiya muna kira ga gwamnatoci ya kamata talakan Najeriya a waiwayoshi a duba al'amarin talakan Najeriya domin mu ba wai burin mu aika karɓar kuɗi wurin EFCC ko kuma wani abu a ji a ninke so daga ba zuwa su fita kansu ba
wato takamaimai me kake Alhaji Musa takamaimai me kake son a yi gwamnatin ta yi
wato kaga dai na farko dai ya kamata talakan Najeriya a cire mai tallafin man nan da aka cire ya kamata a maida mai domin ya samu sauki na biyu ta harkar noma din da ya kamata a bunkasa ta har ka tallafa mu manoma da aikin kayan noma ba wai a ce manoma na office ba da karshe ne muka fatan alkhairi kuma ina godiya ga wanda suka kira ni suka tayani mun da haihuwa da na samu Allah ya saka da alkhairi nagode Alhaji Musa Garo a taki lafiya
to madalla mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayi naka Alhaji Musa yanzu mun samu kira daga Kaduna wane ne akan layi daga Kaduna
Aiki kuma barka da lasariya.
Yawa barka da wake magana.
Sunana Murtala ina kiran ku daga Rarraga sa Kaduna tare da Najeriya.
To Malam Murtala muna sauraron ka menene ra'ayinka a yau?
To madalla na kan farawa da yi wa Sha Alhaji Musa Garo farin cikin karo haihuwa da aka samu mai na yamace to Allah ya raya cikin kyawun rayuwa.
To amin ya rabi.
Ina gayyata ku don sa suna kuma. To ra'ayina shine cewa gaskiya na ji daɗi yau da Malam Muhammadu Buhari ya gana da shugabannin jam'iyyar APC da na PDP kan ga abin da muke ta dama so kenan a dinga yi inda dama mun san cewa zaɓen da aka yi gaskiya akwai wanda manya ne a PDP amma sun taimaka mata wajen da ya ci ta faɗi PDP saboda sun ga akwai rashin adalci a ciki to ya kamata dama a rungumi kowa kamar yadda ya fada dole ne ba za a yi tafiya daya a soji a bayan adawa ba to da fatan za a gyara kuma yan adawa su taimaka ma gwamnatin nan a muci gaba da zaman lafiya da ci gaban demokradiya da fatan za ku tashi lafiya
to madalla mun gode kwarai da gaske malam mutala mun sami kira kuma wane ne akan layi yanzu
hello
ya wane ne akan layi
ni na halajin mu
halajin war daga ina kake kira
halajin mu daga akwaibo
daga akwaibo to muna tsoron ka menene ra'ayinka a yau
to ra'ayina dai shi hanya din nake so don Allah gwamnatocin nan namu na Arewa gwamnati su danga taimaka ma talaka dai dan gaskiya talaka kuma cikin mataki
to madalla mun gode kwarai da to mun gode kwarai daga Salju Umar da wannan ra'ayi naka ga wani mai mun samu kira wane ne akan layi wane ne akan layi malam amin wa alaikum assalam malam kana jina wane ne daga ina kuma
ina magana da Sama'il ne Sama'il Isa ka da jina koji
to malam Sama'il yau menene ra'ayinka a yau
gaskiya alhamdulillah saboda neman na dauki tsawon lokaci na neman su a san wannan magana
to alhamdulillah iko Allah ya gashi ka same mu
wallahi gashi Allah sana same mu
to menene ra'ayinka me kake son ka faɗa mana yau
ni abin da son faɗa muku gaskiya abin nan tsarin gode mu Allah a san shine da Allah ta'ala da mu gida ba wa lafiya mun gode mu Allah Allah ya ƙara masa lafiya kuma ba ta haka abin da kake son faɗa muku a yau shine ya kuma da wahala da kuma tashi akan madallin masu sauwa a Najeriya domin samun dama ya sa suke abin da suke faɗa
to malam kana ji na to ina jin da line dai ba shi da kyau to mun gode kwarai da gaske bar mu je nasara wane ne akan layi
ne magana Bashir Tela ne daga nan na ji bai da kake tafi ne sai je mun nasara
Bashir Tela muna sauraron ka menene ra'ayinka a yau
alhamdulillah da kusuri na yi wa shugaban kasa Allah ya kara mishi lafiya sannan kuma ina kira ga kamar da shugabannin jami'ar PDP suka ziyarci shugaban kasa a gaskiya ina jin a yaba ne kwarai da gaske kuma Allah ya kara haɗa kan 'yan Najeriya a gudu tare a cikin tare na gode da shi ke lafiya da lafiya gari gari
to madalla mun gode kwarai da gaske Bashir Tela mu je koyi wane ne akan layi
zai kula magana Ziyanu Muhammad
Zayyan Muhammad to malam muna sauraron ka daga menene ra'ayinka a yau
yauwa to ra'ayina shine ni nayi ta kokarin kira dai ban same ku ba da fatan dai dukan kuwa na lafiya
alhamdulillah
muna fatan shugaban mu Allah ubangiji ya kara musu lafiya Allah ubangiji ya sa ya tuna da mu talaka da muka yi muka zabe shi ya diba halin rayuwar da muke ciki da tsadar rayuwa da ake ciki idan sassarta muna wasu abubuwa ko Allah ubangiji ya kawo mana sauki
to madalla mun gode kwarai da gaske mun samu kira kuma wane ne akan layi
Ashin Mummun ne dan Niger wanda yake zaune a nan birnin Port Harcourt
to malam Ashin muna sauraron ka menene ra'ayinka a yau
eh ra'ayina gaskiya zan yi mashigaban kasa namu nan fatan alheri da koshin lafiya Allah ya kara mishi koshin lafiya da saukaka da gaskiya da adalci abu na biyu kuma zan yi magana ga mai ba shugaban kasa magana Garba Shehu gaskiya misali kamata shugabannin da suke mulkin mu su zan mutane masu adalci da magana da ta kamata wanda ya kamata mutane su yi na'am da ita
kada
a ce
ina jinka
yawa a cewa da shugaban kasa tsere ta shiga duk ta ginuwa da shugaban kasa ta daddace igunan AC kaga wannan ba abu bane wanda mai hankali ya kamata shi saurare shi kaga ko garejin
ba ka ganin bera zai iya shiga bera zai iya shiga ko ina mala hajo kana ji na ba ka ganin bera zai iya shiga ko ina ya barna
babu inda bera zai iya shiga fara shugaban kasa ko fara DPO bera zai shiga ne ya ina zai bi ya shiga fara shugaban kasa wannan magana hankali ba zai dauke ta ba bai kamata shi shi wannan magana ba wallahi
to madalla mun gode kwarai da gaske malam Hashimi da wannan ra'ayi na kabar mu je Kaduna wane ne akan layi
a barka da warhaka
yawa barka da yawa ya sunan malamin
sunana Abdullahi Lala Tsela tashar mota kawo a Kaduna tarayyar Najeriya
To Mala Abdullahi, muna sauraron ka, menene ra'ayinka a yau?
A to ni zan jinjina ma shugaban kasa ne akan wannan yarjejeniya da aka yi da daular Laraba akan wasu kudade da ainihin marasa kishin Najeriya suke kwashewa suke kaiwa wannan kasashe suna boyewa. To na ji dadin da shi shugaban kasa da wannan shugaban kasa suka yi yarjejeniyan cewa za a dawo mu da Najeriya wa'annan kudade. To kaga irin shugaban da muke bukata a Najeriya kenan, ba wai wanda zai kishi kai ba, a kishi ɗan Najeriya ne. To gaskiya muna jinjina mai kuma muna mai addu'a Allah ya sa yayi yaki da wa'annan mutane, da mun yace yana yaki da su ne suna yaki da shi, kuma insha Allah zai je yaki da su. Mu kuma talakawan Najeriya muna nan muna mai addu'a. Sannan kuma ina jinjina wa mai girma gwamnan mu Malam Nasu Erfai akan abubuwan da yake mana na alheri a jihar.
To madalla, mun gode kwarai ga sai Malam Abdullahi da wannan kira naka, kuma da kiran wayar ka muka kawo ƙarshen daga wayar mu a yau. Mun gode da duk wanda suka samu damar kira, wanda ba samu ba sai a ci gaba da gwada mu ranar Litinin.
Ga sharhin muryar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Irin gargadin idan yunwa na tafi ko FEWS net a takaice, shirin da gwamnatin Amurka ke daukar nauyinsa wanda ke samar da bayanai da kuma nazari kan wadatuwar abinci, na nuna cewa matsalar yunwa da rashin abinci mai gina jiki da ke addabar kudu maso gabashin ƙasar Habasha na dada tsanani, ta yadda ma tuni iyalai da dama a ƙasar Somalia da fari ya kassara suka fara fuskantar tsananin rashin abinci. Kasar Kenya ma na fama, ko da shi nasu bai kai wancan tsanani ba, amma rashin isasshen ruwan sama tsakanin watan Maris zuwa watan Mayu ya jefa jama'ar kasar cikin karancin ruwan sama da kuma kadan da ake samu a wasu yankunan cikin hatsarin karancin abinci mai gina jiki a nan gaba kadan. A shekarar 2011 yankin kasashen kuriya Afirka sun sha wahalar mummunan fari, daya daga cikin waɗanda suka fi muni a tarihi. Bayan wasu shekaru sun ci gaba da fama da karancin ruwan sama. Wannan na nufin yankin wanda ya sha wahala bai samu damar warewa ba, ya Allah ta wajen kiwo ko noma. Haka kuma tsakanin kakar shekarar 2015 da 2016 da kuma tsananin zafi na El Nino da aka samu, a sakamakon haka yawancin yankunan da ke kuriyar nahiyar Afirka masu samun karancin ruwan sama sun sake samun karancin albarkatun gona da dabbobi da hauhawar farashin kayan abinci da kuma fadawa cikin yunwa da rashin abinci mai gina jiki wanda ya haifar da barkewar cututtuka. A yau jama'ar kasar Habasha miliyan 7.8 na fama da tsananin rashin abinci mai gina jiki, kamar yadda 'yan kasar Kenya miliyan 2.6 ke fama. Dalilin kenan da yasa Amurka ta ba da sanarwa a farkon watan Agusta cewa za ta ba da tallafin kuɗi sama da dala miliyan 169 na agajin gaggawa domin kasar Habasha da kasar Kenya. Ta dalilin haka, Amurka na kira domin kai agajin gaggawa na samar da abinci. Kudaden za su samar da irin waɗannan abubuwa da ake bukata, kamar kayan gina jiki domin jinya yara kanana da ke fama da rashin lafiya sakamakon abinci mai gina jiki, da ruwan sha mai tsafta, da kuma isassun dakunan shan magani. A kasar Habasha, wannan tallafi zai sama wa mutane miliyan 3 tallafin abinci. A ci gaba da taimakawa 'yan kasar Kenya da fari ya shafa, Amurka za ta samar da tallafi ga 'yan gudun hijira da ke kasar Kenya wanda fari ya raba da kasashensu. Ba yunwa ba ce, amma lamarin na dab da zama yunwa, a cewar Matt Nin, mukaddashin daraktan kula da harkokin abinci da kwanciyar hankali na hukumar kula da kasashe masu tasowa ta Amurka, USAID. Shi yasa muke so mu dauki mataki yanzu domin kada lamarin ya kai ga wannan matsayi. Wannan shine sharhin muryar Amurka da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka na yau.
To madalla, da wannan kuma kaga shirinmu na ƙarshe, wato labarai a takaice.
Jami'an sojan ƙasar Somalia da na Amurka suna gudanar da bincike kan sakamakon samame da aka kai a kudancin Somalia da asubahin yau Juma'a, yayin da ake tababa kan ko harin ya kashe fararen kaya ko kuma mayakan Al-Shabab ne. Rundunar Amurka mai kula da harkokin Afirka ta faɗa wata sanarwa cewa tana da labarin zargin kashe farin kayan a kusa da Barire na ƙasar Somalia. Ta ce, muna ɗaukar rahoton da muhimmanci, mun kuma gudanar da bincike kan lamarin domin tabbatar da sahihancinsa.
To madalla, masu sauraron mu da wannan muka kawo ƙarshen shirin namu na yau baki ɗaya. Sai kuma gobe in Allah ya kai mu, za ku josa daga cikin abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Grace Alheri Abdu ta yana gabatar da shirin da kuma Daniel Brown wanda ya hada shirin ya ba da umarni, da ma injiniyan mu na yau Darek ni Sarfil Hashin Gumil ke cewa sai gobe in Allah ya kai mu. Assalamu alaikum.